نعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Litinin ne, wanda ya daidai da daren biyu ga watan Sha'aban. Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1429, daidai da 3 ga watan August shekara ta 2008. Muna karatun littafin Al-Imam Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari Abu Abdullah, littafin da aka fi sani shi da Sahihul Bukhari. Littafin da Abdullahin Gwandu a cikin Sirajul Qari yake cewa sahihuhu ba'da al-Qur'ani afdalu kullu kitabin wa bihi al-mu'awwalu kitabu sayyidil wara wadh-dhabu anhu bima yaquluhu al-kadhdhabu. Littafin da ijma'in al-ummar musulmi suka tabbatar da cewa babu littafin da ya kai shi inganci bayan al-Qur'ani. Idan jama'ar musulmi basu manta ba, mun kawo ƙarshen kitabul imani, wanda shine kitab na farko a cikin wannan littafi bayan bad'ul wahayi, wadda al-Imam al-Bukhari ya tsaida ita a matsayin shimfiɗa ko muqaddima ta ainihin wannan littafi. Wannan kaset din da kake saurare ko kake kallo shine kaset na 29 daga cikin jeren giyar karatuttukan ainihin wannan littafi, wanda taken karatun shine karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Yayin da Imam al-Bukhari ya zo cike mana wannan kitabul iman, sai ya kawo wani hadisi dangane da nasiha, don ya nuna mana cewa duk abubuwan da ya faɗa a baya tun daga bad'ul wahayi har zuwa ƙarshen kitabul iman, da abubuwan da zai faɗi tun daga kitabul ilmi da za mu shiga insha Allah ta'ala har zuwa ƙarshen littafin sahihul Bukhari kitabu tauhid ko makamanta haka, duk baki ɗaya Imam al-Bukhari abin da yake maka ba nufin cin mutunci bane, nasiha ce. Sannan nasihar yana takawa, yana ainihin ɗagawa, yana taunawa, yana hurawa. Shi yasa wani wurin zaka ji ta ɗan yi zafi, to ba cin mutunci bane, ƙoƙarin ka gyara ne. Wani wurin sai ka ji ta yi sauƙi, ba sassauci bane da ƙoƙarin ya lalata ka, a tsari ne na al'amru bil ma'ruf. Sai muka samu wani bijimin malami daga cikin malaman salaf mai suna al-Imam al-Hafiz Ibn Rajab al-Hanbali, wanda abin sha'awa shi ma yayi sharhin sahihul Bukhari. Sai dai kuma yau kamar kusan shekaru 20 da suka wuce kadai aka iya gano wani ɗan yanki kaɗan na daga sharhin nashi, aka buga shi ainihin a cikin mujalladai guda 7. Shi ma kuma sharhin nashi sunan shi Fathul Bari. Farkon littafin ya ɓata, tsakiya da ƙarshe sun ɓata. Iya ɗan abin da aka samu shi ne babin alwala da sauransu. Wannan sharhi na Ibn Rajab al-Hanbali da a ce an same shi na sahihul Bukhari, lallai da an sha karatu. To amma malamai sun tabbatar da cewa in Allah so, komai nisan jifa ƙasa zai faɗo, da ikon Allah za a gano shi, domin da yawanci haka ɗin sun faru. Asali ya faru ne an samu sakaci game da turasal islami, wato game da abubuwa na musulunci. Mutane da yawa sun yi sakaci, ma'ana takarda ce ko littafi ne a hannunka sai ka ɗauka, ba bakin komai ba ne sai ka jefar da shi, wanda kuma sai zama bayan shekara 100 sai a zo ana neman wannan, kai kuma kana ga tunda ka gama bukata da shi babu. Don haka za ga malaman hadisi su tsayawa suke suna taka tsantsan suna kiyaye waɗannan abubuwa da izinin Allah. Amma waɗannan dukiya ta musulunci ta taɓa samun kanta ne a halin sarakunan gargajiya, ta samu kanta a hannun turawan mulkin mallaka, a same su sai a ce yana can a Berlin a Jamus, yana can a Cambridge University a Ingila. Duk irin kuɗin da zaka ba harka ce zaka kashe in dollars ko in pounds ko euro, sai tura suke ba za su baka ba, don ba sa son ku samu wannan littafi. Wannan babu shakka yana daga cikin abubuwan da suka faru. To amma sai muka ga kuma shi wannan malami Ibn Rajab yana da sharhi da yawa littafin 40 hadis mai suna Jami'ul Ulumi wal Hikam, wanda ya zo ainihin ya tattauna da ya zo sharhin hadisi ɗaya daga cikin hadisan wannan littafi, shine hadisi na 7, hadisin sahabi Tamim al-Dari. To in ba ku manta ba jama'a, tun daga kasusuwan da suka gabata wajen guda 3 ko 4 muna ta karantowa daga cikin sharhin nashi, a yau dai ƙarshen karatun ainihin zai kare in Allah ya so daga cikin wannan littafi matukar Allah ya ba mu izini saboda ƙurewar lokaci ko kuma saboda yalwatar lokaci za mu tashi a idda malam yake cewa wa min anwa'i nushihim bi daf'il adha wal makruhi anhum isaru faqirihim wa ta'limu jahilihim wa raddu man zaga minhum anil haqqi fi qawlin aw amalin bit talaffufi fi raddihim ila al haqqi. In ba kuma ta ba malam yayi mana bayani akan cewa da aka ce nasiha ga Allah ga abin da ake nufi, nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga abin da ake nufi, nasiha ga al'ummar musulmi, nasiha ga shuwagabannin musulmi, nasihar da shuwagabannin musulmi za su yi wa talakawansu da ke ƙasa da su. To duk malam yana fassara mana wannan. To a yau kuma zai fara mana bayani ne akan wani nau'i na daga cikin nau'in nasiha, wadda wannan nau'in kuma ya shafi wasu mutane ne na musamman, su ne ƙwararru kuma gogaggun malamai a fagen rubuce-rubuce da wa'azozi da bayanai na fitar da hadisai da makamantan haka. To sai ya ce yana daga cikin wani nau'i na daga cikin nau'in yi wa al'ummar musulmi nasiha ta hanyar ture musu duk abin da zai cutar da su da kuma tunkuɗe musu duk abin da yake mugun abu ne daga gare su. Isaru faqirihim, fifita talaka daga cikinsu. Al'ummar musulmi din nan sai a dubi talakawa daga ciki, sai a fi tausaya musu, saboda talaka ƙarshen tika-tika tik take yi a kan shi. Duk wanda ya ƙara wa kananzur kuɗi daga can sama za ta ƙare a kan talaka ne. Idan aka ƙara kuɗin man fetur daga can sama a kan talaka za ta ƙare. In aka ƙara kuɗin abinci daga sama a kan talaka ne. Takin zamani daga sama a kan tsadar da ka ji ta ƙare a duniya a kan talaka take kwana. Ba ta kwana a kan masu wadata, ba ta kwana a kan masu mulki. To yana daga cikin nasiha ga talakawan musulmi shine ka fifita talakawan. Wa ta'limu jahilihim, jahili kuma daga cikinsu kai kokarin karantar da shi, domin in ta rikice jama'a jahili ne ba zai sami biyan kudin makaranta ba, jahili ne ba zai samu damar kai dan shi makaranta ba. Ya'yan jahilai ko ya'yan talakawa daga ciki su ne za su zauna in ana yajin aiki. Su waɗancan da suke da hali, su alhajiwana alhazan birni da manyan gari, sai su kwashi ainihin dukiya, sai su tura ya'yayansu, sai su tafi kasashen waje su je su yi karatu. Sai ka zama shekara ɗaya za ka fara makaranta da ɗanyen laɓaiwa ne da ɗanyen laɓaiwa ne, amma shi kenan kana aji biyu, shi kuma har ya gama aji huɗu har ya samu aiki. Sadda za ka fito kuma sai a ce ma certificate ɗinka ba shi da relevancy na kai ka yi aiki a irin wannan ƙasar. Yanzu sun kai wani standardization a Nigeria, sai in makaranta iri kaza ka yi, sai in ka yi course iri kaza. Waɗannan standardization da aka kawo jami'o'in Najeriya gaba ɗayansu ba za su iya cika su ba. Nan da shekara biyar wannan aikin zai fara, wannan tsarin zai fara aiki. Duk wanda ya karatu sai in ya kai kaza, sai ya yi kaza, sai ya yi kaza. Jami'o'in Najeriya kuma yanzu ƙara collapsing suke yi. Don haka yanzu ka tura ɗanka ya tafi jami'ar Najeriya ya karatu, kana da kuɗi ya ma fi sauƙi sai ka tura shi ya tafi Ghana. Domin su Ghana sun yi wannan rikin standard ɗin tuni. Don duk wanda ya rubuta GCE 1970s da 1980s ya san cewa standard na Ghana tun wancan lokacin shekara 20 ko 30 ya wuce na Najeriya. Saboda duk shekarar da aka ce Ghana ce za ta shiryu GCE, to za ka ji ana kuka, saboda matsayinsu na ilimi ya yi ƙarfi ƙwarai da gaske. To irin wannan halin da talakawa suke shiga, kai kuma Allah ya yi maka gyaɗar dogo, kai ƙarfi, kana da kuɗi ko kana da ilimi, sai ka zo ka tara 'ya'yan talakawa sai kai ta karantar da su. Sai zama kenan za su iya bugi in buga da waɗancan da suka je suka yi karatun a makarantun masu tsada, bugi in buga a mai a ilmance. Ko kun fahimta jama'a? Saboda haka da Allah jama'a, wanda da yake da ilimin alqur'ani ko yake da ilimin hadisi ko yake da ilimin fiqhu ko larabci ko yake da ilimin mathematics ko geography ko computer science ko menene, sai ka je ka tara 'ya'yan al'umma a unguwarku a gindin bishiyar haka, a cikin masallacin, a zaure, a garejin motar, ka tara su ka karantar da su, ka tara iyayensu ka karantar da su, kuma ka yi haƙuri da su. Ba dan komi ba, saboda me? Saboda ba su haƙƙi na nasiha, wanda manzon Allah yake faɗi a cikin waɗannan hadisai sallallahu alaihi wasallam. Sannan wa raddu man zaga minhum anil haqqi, daga cikinsu duk wanda ya karkace daga gaskiya, kai ƙoƙarin dawo da shi shi kaulin a wajen magana ne yayi wata magana wadda ba gaskiya bace sai kai kokarin raba shi da wannan ƙarya ko wannan barna ko bata ka dawo da shi kan gaskiya aw amalin ko kuma ya aikata wani mugun aiki wanda ya saba wa gaskiya sai kai kokarin dawo da shi zuwa ga kan hanyar da take gaskiya amma da yaya da duka da zagi da ashar a malam yace bitalattuf fi raddihim ila alhaq a tausasa musu wajen dawo da su zuwa ga gaskiya din saboda da wanne za su ji an danne su an kuntata musu an zalunce su ba ruwa ba wuta sauro ya ci za har ya bari Allah ya taimaki talakan Najeriya yana da wani immunity a jikin shi wato yana da wata kariya ta musamman wanda ka duba ka gani dan talaka sauro ya wuniyan ya kwana yana ci kuma sai kaga ya tashi da kaukau amma idan wannan irin yaron mai waɗannan shekarun dan GRA sauro ci zai shi to karfe 6 na asuba a wani ana wurin likita iyayen duk sun likice saboda mai wani malolo ne zai fito mishi a kunji kaga sai kaga Allah ya rufa asiri wannan magana da nake faɗi ko auna ta hakikatan ku gani talaka ina suka ga wutar ma da za su kunna fanka in ma suna da fanka wadancan da iya condition din da komai amma in sauro ya samu yadda ya salalo ya ciji wani yaro to ran nan gari na wayewa uwar za ta rikice sai ta kai shi wurin likita shi ko wannan uwar ma bata san sauro ya kwana yana ainihin lugude a kan shi ba to abinda wannan magana take cewa jama'a mutumin da ya samu kanshi a hali irin wannan to in ka zo za ka yi mishi kuma sai ka tausasa mishi ka yi mishi da laushin harshe والرفق بهم في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر محبه لازاله فسادهم ولو بحصول ضرر له في دنياه sika ainihin wato tausasa musu wajen umarnin su da kyakkyawan abu haka in ka zo ana su game da mummuna da suke yi sai ka tausasa musu ba dan koyi ba dan kana son ka kawar da wannan barna wadda ta shige su koda ku kokarin kawar da wannan barnar zai sa kai kai asarar wani abu na daga cikin dukiyarka ko wani abu na daga cikin abin da kake da shi na duniya amma dai yin haka din to yana daga cikin nasiha gare su kama qala ba'd as-salafi kamar yadda wani daga cikin malaman salaf ɗan mazan jiya mutanen kirki yace wadittu anna hadha al-khalqa ata'u Allah wa in lahmi qurba bil maqarib nayi burin a ce duniyan nan gaba daya su bi Allah madaukakin sarki koda za a rinka tsefe nama na da ainihin matsefata Allah ya sa ka san matsefata wadda mata suke tsefa kansu idan za su yi kitso to yace koda za a ce ana ainihin soka matsefata ko basilla amma a Hausa kace basilla basilla ta dinkin buhu kenan matsefata ita ce ta tsefe kai amma duk irin su dai amma sai in ka kware da Hausa zaka san bambancin su in kace basilla to ta dinkin buhu matsefata fa ta yin ainihin taje kai da mabi to kice ko da za a sa matsefata a rinka sokawa ana zara naman jiki na haka ko da wannan zai sa sai na sha wannan wahalar amma in dai karshe bayan Allah ba su bi Allah yace to nayi burin haka kun ji yadda mutanen farko suke sun yadda su sadaukar dan al'umma su samu kaiwa zuwa ga rahama Allah su bauta wa Allah mutanen farko kenan salafus salih sai yake cewa wa kana umar ibn abd al-aziz yaqulu sayyidina umar dan abd al-aziz ɗaya ne daga cikin sarakunan musulunci cewa yakan yi ya laitani amiltu fikum bi kitabillahi wa amiltum bihi yace kai ce buri na ne a ce a cikin ku nayi muku aiki da littafin Allah kuma kun yi aiki da littafin Allah fa kullama amiltu fikum bi sunnatin وقام مني عضو حتى يكون اخر شيء منه خروج نفسي yace koda kuwa a ce zan yi kokarin in sa ku ku aiki da sunna amma sakamakon haka duk sanda na sa ku ku aiki da sunna kaza wata gabata ba ta yanke ta fadi har jiki na yi ta faduwa duk sanda nace ku yi kaza na sunna har ya zama abu na karshe da zai fita daga jiki na shine raina yace to in dai har za ku yi aiki da sunnah to ni kuma zan yadda in wannan sadaukarwar ko kun fahimta jama'a ma'ana ni in sadaukar a ce duk sanda a matsayina na shugaban ku nace ku yi aiki da sunnah kaza sai gabata ta fadi gobe ma in nace haka gabata fadi har gabobi na duk suna ta faduwa ta karshe sai zama raina ne zai fita yace in dai har za ku kai ga aiki da sunnah to bukata ta biya ban yi asara ba salaf kenan mutanen kirki ومن انواع النصح ومن انواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله وهو مما يختص به العلماء yace daga cikin wani nau'i na nasiha ga Allah madaukakin sarki da littafin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai malan yayi marmaza sai yace amma fa wannan nau'in na nasihar yake banci malamai ne kadai don haka ce malamai jama'a ba malaman islamiya ake nufi ba don wannan matsala ta fi karfin malaman islamiya malamai waɗanda suka amsa sunan su malamai haƙiƙanin malamai saboda wannan magana da nake yanzu tana da alaka da abubuwan da zan sake yin magana akan malaman islamiya akan karambani da zangayi da suke suka kankansu a wannan fagen cewa suna ganin sun kai kuma ba su kai ba don haka sai zama madadin su yi nasiha sai su haddasar da barna wannan ana magana al-ulama malamai kwararrun malamai ga wani nau'i na nasiha wanda yake akan su raddul ahwa'il mudilla bil kitabi was sunna idan aka samu son zuciya ta taso wadda take batar da mutane to sai a samu gogaggun malamai su yi raddin wannan irin son zuciyar ta hanya alqur'ani da sunna wa bayanu dalalatuhuma ala ma yukhalifu al-ahwa kullaha na'am na zuwa nuska ta nake karanta wa bayanu dalalatihima ala ma yukhalifu al-ahwa kullaha yace da kuma su waɗannan malaman za su yi bayani akan hujjoji na alqur'ani da sunna waɗanda waɗannan hujjojin sun saba wa wannan son zuciyar baki daya abinda wannan magana take nufi idan aka samu wata aqida ta shigo wa al'umma ko aka samu wani son zuciya ko wata bid'a sai a samu gogaggun malamai kwararru waɗanda suka amsa sunan malanta sai su ɗibo hujjoji na alqur'ani da sunna sai su rugurugu da wannan ainihin son zuciya wadda ta taso sannan kuma da bayanin hanyar da ya kamata a bi a yi hujja da su din abinda yasa na faɗi haka jama'a su da dama matsala za ta faro wannan matsalar ta fi ƙarfin malamin islamiya amma da yawa mata ne da yake karantarwa a makaranta ba su kai mishi labari ko ƴan matan da yake karantarwa ne ko malamin hadda ne sai su kawo mishi labari cewa malam mun ji wani kasar ana cewa kaza ana cewa kaza idan suka kawo mai kasar din ya ji to da sai ya auna wannan matsalar babu shakka ya san abin da ake faɗi ba daidai ba ne amma kuma raddin wannan abin sai an samu bijimin malami sai tashi sai ce zai yi raddi to garin raddin kuma sai wasu dameji waɗanda su kuma damejin da yayi wa sunnar ba su gaza damejin da wancan din yayi ba dan haka in malami yazo zai yi raddin sai yayi raddin waccan barnar ta asali kuma yayi naqadin wannan dan haka sai zama an ƙara rudiya sai ace to ai duk ma abun ya zama da rudani saboda mai malaman islamiya sun yi abun da yafi ƙarfin su ko kun fahimta jama'a Allah ya taimake mu sai yake cewa wa kadhalika raddul aqwal ad-da'ifa min zallatil ulama haka kuma maganganu masu rauni waɗanda malaman fiqh suka yi su waɗanda waɗannan maganganun kurakurai ne zamiya ce irin ta malamai to ire-iren waɗannan maganganun lallai sai an samu gogaggu kuma kwararrun malamai waɗanda suka amsa sunansu su ne za su ainihin yi wannan raddi idan kun fahimci wannan maganar da kyau jama'a malami kamar Imamu Malik zai iya yin magana sai ta zama kuskure ce kamar me Imamu Malik ya ce yin addu'ar istiftahi wato bayan liman ko kuma mai sallah shi kadai ko imamu kowa yayi kabbara yayi shiru yana yin wata addu'a sai Imam Malik yace makaruhi ne wannan magana da Imam Malik yace makaruhi ce ta zo kuma a cikin hadisai burjik manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin ta sahabbai na yi ko manzon Allah yayi umarni da ayi Imam al-Bukhari ya ruwaito da makamantan haka to amma Imam Malik sai yace makaruhi ne me dalilin shi sai yace saboda tsoron kada jahili yaji an yi shiru bayan an yi kabbara kafin a fara karatu yanzu ci kuma to wani karatu ne na musamman ake yi to yanzu wannan zallat ce wato na daga cikin kaucewa ko kuma kurakurai na malamai domin me Annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo ya kabbara ya shiru sai Abu Huraira da aka idar da sallah yace ya manzon Allah shirun da naji kana yi tsakanin kabbara harama da karatu me kake fadi ma'ana shi ma Abu Huraira bai sani ba abinda Imam Malik din yake tsoro gashi ya faru ga Abu Huraira, amma mai Abu Huraira yi sai ya tambaya, kai ma sai jahilin zamanin ka sai ya tambaya sai a gaya mai, in bai tambaya ba sai a karantar da shi, amma cewa saboda jahilai za su zaci kaza to kenan za a waye gari shari'ar musuluncin a ƙarƙashin wannan ka'idar ta Imam Malik ba za a aiki da ita ba baki ɗaya sai ran da jahilai suka karanta. To kaga yanzu wannan kuskure ne, to bayyana irin kurakuran waɗannan maganganun ba kuma sa hukunta kasoki Imam Malik. Imam Malik ya ce sitta Shawwal da ake yi ya ce wannan ba daidai ba ce, bid'a ce. Azumi guda shida da ake bayan ga hadisai sahihai cikin musnadul Imam Ahmad da sahihu Muslim sun tabbatar da haka, sai ya ce saboda nan ma kada jahilai su ce cikon azumin Ramadan ne ake yi. Kaga ba hujja ce kawo ta hadisi ba, filosofi ne, tunani ne ya shiga kwakwalwar shi, kada jahilai su ce kaza sai a karantar da su. Ina fata an gane. To ire-iren waɗannan abubuwan na daga cikin kurakurai waɗanda in malamai suka yi ɓarna ne ku bar su, ba ku yi raddi ba, amma in za a yi raddi kuma fa sai an samu gogaggen malami wanda in ya zo zai yi raddin ita maganar ne ba tare da ya wulakanta shi malamin ba, dan ya zama ita maganar ce ba daidai ba, amma shi malamin wannan magana bata rage mai daraja ba ko kadan, domin mutum bai da alaka da maganar shi wanda ya ta kuskure idan salihi ne shi, sai a ce shi yana nan da salahiyar shi, ita maganar ko ba daidai ba ce, dan babu yadda alaramma komai girman shi zai zunduma ashar a ce sadaqallahul azim, duk girman alarammancin shi ya zunduma ashar a ce sadaqallahul azim, tunda shi alaramma ne. Sarkin maguzawa kuma in yi kulhuwallahu tana nan a kulhuwallahun ta, ba za ta tashi daga kulhuwallahu ba. Ashe in ka dubi wannan da kyau, idan Imam Malik ya yi kuskure, wannan bayyana kuskuren wajibi ne a bayyana shi, kuma baya rage darajar Imam Malik. To cewa ba za a bayyana kuskuren ba saboda Imam Malik ne shi, saboda Abubakar Gumi ne shi, saboda Nasiruddin Al-Albani ne shi, saboda Bin Baz ne shi, to wannan kuma yana daga cikin kurakurai. Lalle ne in malami ya kuskure, to amma kamar yadda muka ce waye zai yi wannan gyaran kuskuren, sai malami, domin ta yi abin da ya faɗa daidai ne, kai bai karatunka bai kai ba sai ka fahimci abin kuskure ne, da haka sai an samo malami wanda ya tabbatar abin ba daidai ba ne. Jama'a kun fahimci wannan da kyau ko? To kaga anan zaka ga da yawanci daga cikin malaman Islamiya irin waɗanda muke da su kenan ba su da rabo a irin wannan abu. In ba haka ba da ka tafi masallacin Juma'a sai kai ta ganin tafi malaman Islamiya sun rubuta wannan yana raddi, wannan yana raddi, har sai su zo sai wannan ya raddi, wannan ya zo ya raddi akan wannan, wannan raddin raddi ala raddi, raddin rududi ala rududi, sai wannan ya zo sai ce a sa Musa, wai ga sanda annabi Musa ma duk za ta haɗiye waɗancan, duk in ka tara su sai ka ga gaba ɗayan su shirme suke yi, gaba ɗaya shirme suke yi, saboda me ba a samu malami kwaya ɗaya nagartacce a cikin su ba. To duk in suka gama wannan shirman kuma sai su dawo suna haki kamar rago da rago in suka yi karo, kamar zakara da zakara in suka ainihin buga, me yake faruwa? Sai su gaji sai kuma kaji sun dawo suna cewa wai ma ya halatta kuma a yi raddi, wai ma raddi yana da asali tukuna a musulunci, to da can da kuka yi ta yi fa, to malaman Islamiya kenan, Allah ya kiyaye. To sai malam ya ce wa bayanu dalalatil alkita dalalatu ko dalalatul kitabi was sunna ala raddiha, da kuma bayani akan hujjojin alqur'ani da sunna akan tura wannan magana da malamin yayi ba daidai da wannan. Jama'a yana daga cikin abubuwan da ainihin malaman farko suka zage suka yi, kuma malamai har yanzu ba su gushe game da wannan ba. Ba zan yi sauna ba dan in gabatar muku da wani raddi da wani babban malami yayi shi a ƙasar nan mai suna Dr. Ibrahim Jalo, Ibrahim Jala Jalingo an fi sanin shi da haka. Wannan malami ne wanda yake da digiri da digirgir da dingirewa akan shari'ar musulunci daga Jami'ar Islamiyya wadda take Madinatul Munawwara a garin Jalingo yake a cikin jihar Taraba. Wannan raddi da ya shiga shi risalatani maftuhatani ila za'imil jama'atil Isma'iliyya al-Sheikh Saniya Haya Jingir, rigijin gabci, ma'ana tun daga asalin rikicin ya dauko ya bada amsa akan matsalolin daya bayan daya. Me asalin rikicin kungiyar Izala da take ce wannan te Kaduna wannan te Jos, ya bada tarihin rikicin. sannan sai kuma yazo juz'iyat na rikicin in izala samail idris wadanda aka fi sani da izala bush a adamawa da taraba da jalingo da yola da wane ne bauchi da gombe sakamakon wannan rikicin madadin su doge su ci gaba da karantar da sunna su dauka wannan rikici ne na siyasar tafiya sai kuma suka zo duk abin da suka ji cewa daga Kaduna ya taho ko da ba su hakkake daga yan kungiyar tasu bane da suka bare sai su ci gaba da raddin abin daga ciki akwai matsalar shin aljanina shiga jikin mutum ko baya shiga suka bi suka karyata wannan matsalar Dr. Ibrahim Jalal sai da ya ba su ansa anan yayi musu raddi daya bayan daya matsalar sallama guda biyu da matsalar qabbu a sallah duk sai da yayi musu raddi anan da matsalar cewa a yau a duniya babu Kirista ko ba Yahudi sai da yayi musu raddi anan duk abin da ka sani na aqidar izalar sama'ila idris ka samu wannan littafi sai da ainihin Ibrahim Jalal yayi raddi akai to ina kira ga dukkan wani ahlus sunna yayi kokarin samun wannan littafin ya karanta zai ga kyakkyawan misalin maganar da nake yanzu nan da yake malami ne malami bijimin malami haqqan yayi raddin da alqur'ani da sunna a kuma cikin mutunta da sauransu dan dubi da yazo sai ya ce ila za'imil jama'atil islamiyya sai ya ce a sheikh saniya hayajingir domin raddin da ake mishi bai cire mishi shehun takabba to amma kaga waɗancan malaman islamiyya da nake magana wannan yayi raddi wannan yayi raddi wannan yayi raddi wannan yayi raddi in suka zo raddin sunan waɗanda suke wa raddin ma sai su wulakanta sunan ina fatar mun gane saboda haka jama'a ku yi kokari ku samu wannan littafin yana daga cikin tafan da za su fitar da ku daga cikin shubuhohi da hayaniyar da waɗannan mutane suke sakawa musamman a yanzu sun kama khifa ne ma irin ta tafiyar dariqa ma'ana sun fi kama da ɗan dariqu fiye da ƴan izalu ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya kiyaye to wannan karamin misali kenan sannan kuma sai ina cikin bincika tambayoyin da ainihin aka aika mana sai na ga wata tambaya da wani yake cewa assalamu alaikum malam jiya kai bayani akan wasu mutane sunna waɗanda suke zama ƴan shi'a waɗanda kace ba cikakkun ahlus sunna bane ba ma haka na faɗi ba cewa ne ba ahlus sunna bane wato ƴan shi'a ne sai zo suna propaganda suna cewa su da ahlus sunna ne yanzu amma sai suka gane sunna lalacewa ce dan haka sai suka rudda sai suka dawo suka zama ƴan shi'a haka suke cewa ma'ana su da ahlus sunna ne sai suka bar sunna sai suka dawo shi'a sai na ce ba ahlus sunna bane ƴan ɗariƙar tijaniya ne ko ƴan al'ada ne haka ne bayani kasusuwan baya din waɗanda yake ishara jiya dan ya rubuta takardar ne kashe gari kenan in an ji su za su ainihin bayyana wannan magana da na faɗi dan izala na gaske bai barin izala dan an bata mishi rai waɗannan ma da kaji misali sun bar izalan sun koma suna wannan hayaniyar dama ƴan bushi ne ina fata an gane sannan ahlus sunna na gaske ba zai taba barin sunna ya koma bid'a ko ya koma shi'a ba a'a sai dai dan dariqa yana iya komawa shi'a dan al'ada yana iya komawa shi'a amma in dai ahlus sunna ne ahlus sunna da gaske to ba a taba samun ahlus sunna da gaske ya koma shi'a ba to wannan muqaddima ce yayi tambayar tashi yace to malam dan Allah kai mana bayani akan wani mutumin Tunisia wai shi tijani as-samawi wanda ya zama dan shi'a wanda shi ahlus sunna ne a farko kuma malamin jami'a wanda bayan zaman shi dan shi'a ya rubuta littafai kamar haka then I was guided sannan fasalu ahlaz zikri mai tambayar yace mun gode na karanta tambayar ne kamar yadda ka ji da harufan shi to da yake munasaba ce ta kama shi yasa kuka ga na zaro wannan tambayar daga cikin jeren giyar tambayoyin kuma wannan yake nuna abin da nake faɗi in ka aika da tambaya nan kai a hankali nan da shekara 10 ko 50 Allah so baka da amsa ta aka ce in Allah so amma kamar yadda muka yi bayani in ka sa gaggawa ne to sai kai gaba to a cikin ainihin wato kadan daga abin da zamu iya cewa na farko tukuna tijani as-samawi ba ahlus sunna bane amma matsala ce ba ku sani ba ta propaganda ƴan shi'a wannan propaganda yanzu ita ce kristoci suke ina son ku duba duk wani pastor da za a kawo wa'azi sai kun ji a sunan shi akwai Yusuf ko Madaki ko Garba ko Ibrahim, wannan taro ne suka yi a Ibadan, suka ce na daga cikin shubohin da za su sanya wa musulmin arewa kowanne ainihin wato Reverend Father ya kara sunan musulmi a cikin sunan shi, don ya nuna cewa shi da baban shi musulmi ne ya bar musuluncin shi, ko kuma shi da kanshi da musulmi ne ya bari, da yake haka takaddun shi suke din a farkon rayuwa, shi yasa ya zama Reverend Peter Yusuf. Wannan propaganda ce a Ibadan suka yi wannan taron, sai munasaba ta kama za mu zo da wannan bayanin wata ran insha Allah, amma yanzu kawai an dan ratsa hanya ne kadan a dawo kan abin da ake magana. Wannan irin propaganda ita ce in shi'a suke yau a duniya, sai a ce wani da ahlus sunna ne tashi kai bayani. Bari ni muku takaitaccen misali dan ku marmaza ku iya ganewa. Akwai wani shedanin arne da ake kiran shi Bakwana a nan Kaduna, Allah ya sa ka taba jin kasar din shi. Bakwana din nan in ka ji kasar din shi zaka ji yadda yake rantsuwa da billahi allazi la ilaha illa huwa shida musulmi ne a gidan Malam Abubakar Gumi yake, ana kawo kudi daga kasar waje, Abubakar Gumi yana siyo makamai yana cewa aje a kashe kristoci, aje a kashe kaza, a kashe kaza. Ko ka taba jin kasar din Bakwana? To irin wannan propaganda ce. Dan haka kowanne fitsarin da ya taso cikin shi'a sai ce shi da ahlus sunna ne. Tambayar da zamu ce shine ka tashi gidanku ana karanta alqur'ani karatu da tajwidi lafiyayye, ba irin wancan karatu na kwami ba na zagin Allah, ana tafsirin alqur'ani haqiqanin tafsirin alqur'ani, koko ana tamsiri, ana karanta littafin sahihul bukhari da muslim da muwatta a tsaya ai sharhin su, koko ana barankata ma lubabul qauli ake karantawa, tanqihul qauli ake karantawa, durratun nasihina, tanbihul ghafilina, waɗannan dukkan falallu ne baki ɗayan su. Babu shakka wanda ya taso a cikin wannan tarbiyar gafalalle ne ba ahlus sunna ba zai iya yi waye zama krista ko ba yahude ko dan shi'a. Amma abinda muke cewa waye kaga an tarbiyance shi tarbiya ta alqur'ani da sunna ingantacciya yazo ya koma waɗannan shashancin su. Shehu dan fodiyo babu irin shirman da basu yi ba da hayaniya a ƙasar nan, sanda suka haɗu da malam Jibril bin Ibn Umar, malami ne buzu ne a ƙasar Nijar, malamin hadisi ne da ya zauna ya karantar da su sahihul bukhari, shine duk suka watsar da wannan hayaniyar. Sahihul bukhari aka yi musu sauka so daya, suka watsar da duk wannan hayaniyar. Shine shehu yake cewa in qila fiyya bi husni dhanni ma qila fa mawjatun ana min amwaji jibril, yace in kuna ganin ni wata tsiya ne a ilimi, yace ni ba bakin komai nake ba, ni dugon kun fada yace a cikin tekun malam jibril. Abdullahi gwandu cewa yake wa jibril min jabril ilahi bihi lana dinan hanifan qayyiman mutahaji, haka yayi tawaka yana yaban Abdullahi, yana yaban malam jibril ibn Umar. Kabarin shi yana nan yanzu a ainihin kasar Nijar. Wannan malamin karantar da su sahihul bukhari duk suka bar wannan dulkaniyar. Me yasa Abubakar Gumi Allah gafarta mishi har ya mutu yake cewa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi? Inde za a karanta sahihul bukhari duk hayaniya kuma ta kare insha Allah. Saboda haka waɗannan irin yara da waɗannan mutane ƴan propaganda, wasu iyayen su ƴan dariku ne, wasu iyayen su ƴan al'ada ne, wani kuma ma uban shi dan iska ne. Ina fatan mun gane. Saboda haka kar dan ka koma dan shi a sai ka ce kuda sunna ne, a'a sai ka ce kuda tijaniya ne. To dama akwai fahimtar juna tsakanin tijaniya da shi'a, wannan kenan. Dan haka tijani as-samawi ba ahlus sunna bane, tijani as-samawi zunzurutun dan wahdatul wujudi ne, dan rawar komai Allah ne, dan rawar komai Allah ne, ma'ana yana rawa yana banjo, yana cewa komai Allah ne, shi ma Allah, kai ma Allah, ita ma Allah, su ma Allah, mu ma Allah, ku ma Allah, kowa Allah, su ma Allah, haka yake. Wannan yanzu ran da ya dawo dan shi a dama hanya, akan hanyar yake dama. To irin sunnar kenan, haka ahlus sunna suke. A'a, dan haka gabana nan, dan ka in cika teburin nan da raddodi ne jama'a, nan gabana littattafai guda uku ne din raddi ne akan tijani as-samawi. Amma kana son ganin cikakkun raddin, mun ce maka ku je ku rinka duba internet. Matsalar shine muna hada ku da yadda za a yi da'awa ne ta zamani, kun ki daukar hannu. Duk abin da kake bukata a shi'a kakkaf, nace mun gama yin wannan aiki, ina ce nayi wannan magana so nawa, ta fi shurin mafaki. Amma abin da zaka ce bar kaga a fara, Malam Musa tsakaninka da Allah ka taba duba internet din nan?
Tafa mala wannan fnoo.com matsalar da muke fuskanta jama'a shine kun ki daukar hannu jama'a. Sadda na zauna ne wannan aikin jama'a sai da na kwana nawa nace muku kusan kwana 40 da wani abu a office nake kwana 24 hours in kaga na kwanta kawai bacci ne na dole ko cin abinci sai da na zauna na gama wajen shafi ne fiye da shafi miliyan 3 muka sa zuzurutu akan shi'a ne duk littafin da kake bukata akwai yanzu waɗannan tafan da ke gabana duk ga sunan duk suna nan akan www.fnoor.com kana zuwa zaka gani da wasu mukabaloli da aka yi duk abin da littafan Ibn Taymiya akan shi'a littafan dukkan mun sa su jama'a to amma ba ku je kun duba ba jama'a sai kuma ku zo ku ce to kuna son ka ba za ku ta shiga matsala ne mun ce ne muna son ga yadda da awa take a zamanance kun ki daukan hannu me kun ki daukan hannu shine ku yi hakuri da wannan maganar wasu malamai ne suka dade suna karantar da ku sun dade su ne muku ƙarya suna yaudara suna faɗa muku abubuwa babu tsari don haka yanzu duk yadda muka zo za mu faɗa muku gaskiya sai kwakwalwarku ta kasa ɗauka saboda mun take sawun ɓarawo shine ka zan ɓarawo ya zo wuce da gudu ka zo ka take sawun shi masu bin shi suka ganka sai su jibge ka ba don kana da laifi ba shine yanzu halin da muka samu kanmu a ciki in ba haka ba sanda ne wannan aikin jama'a wallahi ina da mota sabuwa tun gal a Abuja ba ta taɓa fita cikin garin Abuja ba a wannan lokacin na kaɗo motar nan jama'a na zo sai da na kewaye arewacin Najeriya da ita kakap na raba wannan website ɗin zan je gari kaza in ce ninewa na gashi wannan web address ne gashi nan duk abin da kuke bukata game da shi a gaba ɗaya ku duba haka sai da na kewaye ƙasar arewacin Najeriya nan kakap jama'a amma matsalar jama'a wanda na kira ya fito daga Gombe hannu da hannu na danka mishi takardar sai gashi wata ran ya bugo min waya algafata malam da Allah address din nan muke nema wanda aka bamu sai mun ce wannan address sai ce address din nan dai da aka kawo mana sai ce ban sani gani ba sai na tsaka sai na yanke waya duk waccan wahala an je an baka hannu da hannu baka adana ba sai kuma daga baya sai san da bukata ta kama inda lokacin na mutu kuma fa baka dogaro cewa tun da malam na dare bari zama shashasha duk sanda naga dama malam na ya biya min bukata an ce maka Allah ne ko kun fahimta jama'a waɗannan littafan da duk wani littafi da aka rubuta akan Tijjani As-Samawi jama'a gaba ɗaya na dora su akan internet din nan akan wannan website din mukabaloli da aka yi da Tijjani As-Samawi da Qazwini da wane ne da aka sanya a tashan Mustaqil ko Mustaqbal ko wace ce dukanta sai da na ɗauko ta ta video din na loda ta akan internet ku je ku duba ku gani kyauta ne zaka je ka hau ba mishi kawo sharadin sai ka biya kuɗi za a bude ba shine internet din ne zaka je kai ka bashi naira 100 ko naira 130 ka zauna kai awa ɗaya ka kwashi duk abin da kake so zaka iya kwashe website din da duk abin da ke ciki ka je ka loda a computer ka aje a gida tamam ba ku duba ba to ya kuma kuke so kamar uba ne yayi cefa ne uwar gida ta dafa an kawo kan teburan ajewa yaro da ruwa kuma sai da daddare tashi wayo Allah mama ciki na ciwo lafiya ayyuma nake ji to kuma sai an zauna an baka saboda haka ahlus sunnah Najeriya wallahi in ba da gaske kuke da awas sunna ba mu da gaske muke yi shi yasa in ba da gaske kuke ba za ta samu conflict yanzu a mu yadda muka dauka wannan aikin da muka yi wa ahlus sunnah duniya to duk fa abin da suke bukata kuma mun yi musu saboda daga gari kaza sai a ce Allah gafarta malam mun ji kai hujja da wani littafi kaza dan Allah muna son ina ba a samu littafin sai in ce duba kan internet kaza kaza na keto daga Maiduguri na da daga wata tafiya na biyo cikin garin mu sauna tsayar na shan mai zan yi sallah haka wani zai same ni kaza 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 yana tambaya ya dade yana tambayar kaza 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 nace mishi na gaya maka tun a waya akwai a internet ga internet cafe can ka je ka ba su address din su kwafo maka yace ana gafa ta malam ni dai da a daure aiko mana daga gaba nace duk ba mu da lokacin ka ne yanzu nan hanya ce ta wuce da sallah da menene na tsaya yi ban tsaya dan kai ba muka je internet cafe nan da na aka bude aka zaro mishi wai ka duba saboda gida dan ciwo sai yace dama ka kawo musu ajiya ne so dole ne ahlus sunna ku yadda ku dauki hannu dole ku yadda ku dauki hannu ku koya in ba haka ba za mu zo duk abin da muka faɗi sai ku ce ba haka bane kaza kaza sai ku ta samu matsala cikin kwakwalwarku wannan gabana gashi nan gashi kashful jani Muhammad Tijani fi kutubihil arba raddi ne aka hada littafan shi guda hudu aka yi musu littafin farko summa hatadaitu shine then I was guided fasalu ahla dhikri da kuma la an akuna min as-sadiqin sannan ash-shi'a hum ahlus sunnah waɗannan littafan nashi guda hudu gashi ash-sheikh Uthman ibn Muhammad al-Khamis Abu Muhammad al-Tamimi shine wannan raddi wannan littafi yana nan akan internet kyauta baka je ka kwafe shi kuma in ka ji wannan kasar din in ka ce wai ina zaka samu wannan littafin sai in ce maka kaga inda na siyo shi a Makka na siyo shi dan haka tafi ka je ka siyo amma in kana so yana nan a garin ku ka je ka kwafe a internet kafi to ina ganin jama'a wannan karatun da muka tafi muka je muka bata shekara 5 zuwa shekara 6 muka yi mu ba mun yi ne dan a dauke mu aikin gwamnati ba mun yi ne dan mu zo mu yi muku wannan hidimar kuma kun kasa fahimta haka to kuma me kuke so ko kun fahimta jama'a dan Allah ku je ku tambayi professor Shehu na nan jami'ar Ahmadu Bello VC tun kafin idan makaranta yake da ka gama ka zo zan dauke ka aiki zan baka naira miliyan 2 ka je kai masters ka dawo ka ci gaba da karantawa zan baka gida zan baka kaza zan baka kaza nace nagode ranka dade yau shekara 2 da wannan magana ni ban yi makaranta a yola dan in je in aiki ba na yi ne dan in zo in wannan hidimar dan haka tun wannan lokacin na jin sai mako bi da ta wuce wata bukata ce ta kai ni wurin shi saboda zan kai waje sannan muka naje wurin shi karatun mun yi ne dan mu zo mu wannan hidimar in kuma kuka dauka cewa wannan hidimar ba ta kai aje ai mata wannan karatun ba to ba ku san abin da ahlus sunna suke nufi a duniya ba Imam Shafi yana cikin karantar da dalibai ya aje daliban shekara 5 ya je shiga cikin raquma a daji yaje gyara larabcin shi sannan ya dawo saboda in ku ba ku san kimar da'awar ahlus sunna ba mu mun san cewa kimar da'awar ahlus sunna ta kai a kashe mata ko nawa ne aje ai karatu a zo kuma a zauna tsabar karantarwar za a yi is worthy ta kai darajar ai mata haka har ma tafi saboda khidma ce ga sunnar Muhammadin al-Hadi bi sunnati Ahmada na daya kenan dan haka ku samu wannan littafin ya ku ahlus sunna ku karanta in ba ku samu ba ku je ku buga internet din nan za ku ga sunan shi jama'a sai da ne abun gwari-gwari fa sai da na ware sunan littafin ga sunan Bridik dan ka duba wanda kake so sannan ka bude kuma nan da nan zaka iya kwafo shi an sake shi kyauta to me kuke so bayan wannan to sa'an nan kuma sai ga wani malami sai yazo shi kuma ma gaba ɗaya da ya tashi raddin sai yace bal balalta ba ya ce summa hatadaitu ba sai shi malami yace bal balalta sunan littafin nashi kenan gashi shi ma kashfu abatilat tijani fi kitabihi summa hatadaitu shi kuma ash-sheikh Khalid al-Asqalani shi ya rubuta wannan wannan ma yana nan akan internet din jama'a na biyu kenan na uku ga wani malamin mu ne wannan malami ne a Jami'ar Islamiyya kuma yana karantawa a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gashi a doctor Sheikh Ibrahim Ar-Ruhaili duk dalibin Jami'ar Islamiyya ka je ka ce kana son ya bayyana maka waye Ruhaili gashi wanda littafin Al-Intisaru lil-Sahabi wal-Ali min iftira'ati samawi ad-dal القسم الاول الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تو daga wannan ne kadan zan dan biya muku kadan ku dan ji kadan shi ma yana nan akan internet duk wani littafi da ka san na taba hujja da shi ko wanda na mallaka ko wani littafi da kake tsammani ka je zaka gani zaka same shi akan wannan website din saboda kan ka bugo mawa kana cewa ya zaka samu in na taimake ka sai in ce maka www.fnoor.com in ka ce to ya baka sanya ba kai ka duba ba sai in ce maka da danka zai jam yaya kai ka je ka duba mu shi kai register jam ta fi muhimmanci fiye da wannan ne sai yasa ahlus sunna da ku tashi ku tafi tare da zamanin ku tashi in ba haka ba da'awar mu za ku yi ta jinta a bankare dan da'awar ta wuce tsari irin na yan kauye bar ku ji abin da malamin yake cewa yace summa innahu fi sanawatil akhira sannan a cikin yan shekarun nan na baya وبعد فشل دعوه التقريب kunsa akwai da'awatu taqrib wanda ku yanzu ne ta iso muku shine hadin kai da yan shi'a ke nema tsakanin su da sauran musulmi. Ba sun zo muku da wannan ba yanzu? Sun dai cinye ƴan ɗariƙa, to yanzu kuma suna ƙoƙarin cinye ƴan ƙungiyar Izala na Kaduna. Ko kai ka san wannan ɗan Izalar Kaduna? Ana ƙoƙarin ya za a yi a lallaɓo manyanka, a zo aka zuba su a shi'a shikenan automatically kai ma ka shiga. Shine da'awatu taqrib, shi ma ka je akwai littattafai sun kai kamar guda 30 akan internet da muka buga a ciki, aka zuba su akan wannan muguwar da'awa cewa wai a zo a ainihin haɗe kai. Bari in ɗan tsukuro kaɗan daga abin da malamin yake faɗi a baya, ka ji inda ya ce warrafidatu fi hadha al'asri, ƴan shi'a a wannan zamanin, qad ahdathu hiyalan jadida listiyadi man la ilma indahu min ahli sunna, ƴan shi'a a wannan zamanin sun ƙirƙiro wasu dabarbaru domin farauta wanda bai da ilimi daga cikin ahli sunna. والتأثير عليه بعقيدتهم الفاسدة الكافدة da kuma yadda za su samu su tasiri akan ainihin wato waɗanda suke gani cewa ɗan ahlus sunna ne, su tasiri akan su ta hanyar muguwa aqidar su. Famin zalika, to daga cikin abin da ƴan shi'a suka kirkiro, ma ahdathuhu min da'awati taqrib bayna sunna wa shi'a, haɗin kai tsakanin ƴan shi'a da ahlus sunna. To bari in dan fara gaya muku wani abu wanda ku mai yiwa ba ku sani ba, mai yiwa kai dan karamin dan Izala ne kawai, ka je ka jefar da duma ka kai sallar juma'a sai ka tashi ka tafi. Da aka gane cewa dan Izalan Najeriya yana da taurin kan tsiya, to sai aka bullo ta dariƙa. Yanzu ƴan dariƙa makon da ya wuce farauto ƴan Izala kai tsaye ba, da suka ga abin zai ba su wahala, to tunda sun gama farauce ƴan dariƙa sai suka sa ƴan dariƙa suka farauto waɗannan, to daga nan sai a farauce. Don haka za a waye gari a Najeriya kakaf daga mu ahli sunna masu bin aqidar salafiyya, to sai ƴan shi'a gefe guda. Za a waye gari Najeriya ba sauran ɗan Izala, za a waye gari Najeriya ba sauran ɗan ɗariƙa. Mu kaɗai ne za mu iya bugawa da waɗannan arnan, kamar yadda mu kaɗai muke bugawa da su a ainihin Iraki. Don haka ƴan ƙungiyar Izala sai ku yi taka tsantsan. Wannan yaudara da aka bullo muku da ita wai za a haɗa kai da ku da ƴan ɗariƙa, kun ji inda za a kai ku. Amma ku ji babban malami ya ce saboda babu ilimi a wurinku game da sunna, don haka sai a yaudaro ku ta inda ba ku sani ba. To sai yake cewa wadda'awatu ila tanasil khilafati baina ta'ifaitaini, ƴan shi'a suna kira zuwa ga a watsar da duk saɓani da ke tsakanin ƴan sunna da ƴan shi'a, a zo a haɗa kai. Malam ya ce wa ma hadhihi da'awa illa sitarun jadid lidda'awati lirrafdi, wannan ba komai bane, sabon labule ne kawai aka canza domin a kira mutane zuwa ga shi'a da wayau. Wa nashri hadhihi al-aqida al-fasida bayna sufufi ahli sunna, da kuma yada wannan muguwar aqida a tsakanin sahun ahli sunna. Jama'ar Zaria da jama'ar dake sauraron mu duk duniya, ko kun san cewa ƴan kungiyar Izala a nan tudun wadar Zaria sai da suka hada kai da ƴan shi'a suka yi taro na musamman akan kwace mana wancan masallacin, ko kun san haka? To wanda ku sani ba, ku je ku binciki ƴan kungiyar Izala na nan tudun wadar Zaria da shugabannin su da komai, suka hada kai suka yi taro daki daya da ƴan shi'a akan mu. Saboda haka wannan yana daga cikin matakan da aka dauka domin aqidar da na fassara ta da Hausa, da cewa aqidar nan kwame ita ce shi'a za ta lankwama ɗariƙa, za ta lankwama Izala. Don haka kai ɗan Izala kai shiri, ko dai ka dawo wurin masalafiya ka bi manzon Allah da gaske, ko kuma in Izala za ka bi to malamanka za a kifar da ƙwaryarsu a zuba a cikin shi'a automatically, kai ma sai ka waye gari ka zama ɗan shi'a. Babban misali akan haka shine ba sa yin wa'azi a wurin ainihin wa'azozinsu game da ƴan shi'a. Yanzu duk inda ƴan kungiyar Izala suka tashi wa'azinsu da raddodinsu to akan salafiya ne, sun daina taɓa ainihin ƴan shi'a ko kaɗan. To wannan wasu kalmomi ne na faɗi, wasu jan baƙi ne, fassara kuma sai an zo wata munasaba in Allah so. Sai ya ce wa illa in ku ba haka ba, farrafidatu ƴan shi'a da suke kira cewa wai a zo a yi sassauci a haɗa kai, la yaqbaluna tanazula, ai su ba sa yadda da sassauci ala shay'in min aqidatihim, ba su yadda su yi sassauci akan komai na aqidarsu. Lakin hadhihi da'awa ma labisat an ba'at bil fashli bihamdillahi wa tawfiqihi, yace sai dai kuma wannan da'awar ta su ta cewa a zo a hada kai bata kai ko ina ba sai ta tarwatse a nan Najeriya ma za ta tarwatse tsakanin ƴan dariƙa din da ƴan shi'a amma tambayi sakkwatawa suka goyi bayan ƴan shi'a saboda wani sirri wanda mai yiwa sai yau za mu bayyana sadda baban gida tsohon shugaban ƙasa ya ɗauko Alhaji Ibrahim da soki ya ɗora shi ya zama sarkin musulmi sakkwatawa sai suka nuna ba sa so da suka nuna ba sa so sai ƴan shi'a suka gano to yanzu sun samu hanyar da za su yi da'awa sai suka tashi suka rinka wa'azi suna zagin da soki kai tsaye hatta a cikin masallacin da soki yake sallah wannan zagi da suke wa da soki kai tsaye sai sakkwatawa suna jin daɗi dan haka sai sakkwatawa suka yi ta tura ƴaƴansu suna shiga shi'a suna kuma kyale su suna kauda kai saboda me shi'a na biya musu bukata suna iya zagin Ibrahim da soki ana nan sai shi'a ta yi ƙarfi a sakkwato da ta yi ƙarfi a sakkwato to dama in ta yi ƙarfi to sai ta dubi su wane ne suke har yanzu da taurin kai to sai a ƙoƙarin kawar da su waɗannan masallatai ne za a ƙoƙarin a ƙwace su sai a ƙoƙarin ƙwacewa to lokacin da aka yi yunƙurin ƙwace masallaci ɗaya daga ciki shine masallacin Bello sai Malam Umaru dan mai shiya sai ya faɗaka ne sakamakon zaman shi a kurkuku da Malam Bello ya bo domin da Umaru dan mai shiya faɗa yake da Ahlus Sunna zaman shi a kurkuku ba farawa da shi da Bello ya bo sai tasirantu da fahimtar da Ahlus Sunna da ya fito sai ya ce a'a in dai muna da rai to ba za a yi da'awa ta shi'a a wannan masallacin ba a lokacin shi ne aka buga wannan rikicin tsakanin su Malam Umaru dan mai shiya waɗanda wasu su ƴan ɗariƙar ƙadiriyya ne wasu su kuma ƴan al'ada ne sai aka buga da su da ƴan shi'a Sani Abdullahi Tsafi shi ne ɗan jaridar da ya kai rahoto da ya tashi haɗa rahoton sai ya ce an yi faɗa tsakanin ƴan sunna da ƴan shi'a a Sokoto sai na buga mishi waya sai na ce mishi a'a na ce mishi ba kai daidai ba wannan rahotonka da ka faɗi ba daidai ba ne yace kamar ya nake to yanzu ina maka magana ne a matsayina na nima ɗan jarida ne dan haka kar ka ɗauka a matsayin malami ne balle ka kawo reni a aikin jarida ta Najeriya in ka ce tsakanin sunna da shi'a to sunna a Najeriya su ne izala da salafiyya shi'a kuma su ne su zazzaki nake dan haka faɗan ba an buga ba ne tsakanin ƴan izala ko ƴan salafiyya da ƴan shi'a tsakanin ƴan ɗariƙa ne da al'ada aka buga da ƴan shi'a yace gaskiya ya yarda da wannan yace sai dai kuma kasancewa radio baya reverse ka'ida kenan a jarida in dai radio ya faɗa abu ko ba daidai bane ba za a dawo a gyara ba me ya baka san wannan ba sai wata ran ayi fashin baki menene wannan magana take nufi a Najeriyan nan tamu jama'a in ka ce sunni abinda ake nufi da sunni shine dan izala shine dan salafiyya dan ɗariƙa baya cewa kanshi sunni amma kace mai shi ahlus sunna ne zai ce a'a alakauta zai ce to amin to anan kun ga a sakkwata wannan da'awar ta hada kai ta watse ko bata watse ba to duk sauran garuruwan ma kusa musu ido za ta watse a lokacin da suka ga cewa babu shakka masallacin Bello ba zai kwatu ba to shine suka bi ainihin dare suka je sai kashe Malam Umaru dan mai shiya muna addu'a Allah ya gafarta mishi abinda muke cewa a nan shine ya ku ƴan izala wallahi ku ƴan uwanmu ne kuma muna kishin abinda zai batar da ku waɗannan ƴan ɗariƙa da suka zo suka ce muku za a hada kai wallahi tallahi sojojin haya ne na shi'a don haka ku yi hankali da su ina tabbatar muku da cewa to wannan zai zama burbushinku na ƙarshe in ba haka ba kuma ƙungiyar za ta tarwatse tarwatsewar da wasu za su dawo suna bin tafiya irin tamu ta salafiyanci wasu kuma za su iya yiwa su bi ku zama ƴan shi'a ɗin don haka ina shuwagabannin malamai na izala ku yi a hankali ina sarakunan izala ku yi a hankali shi'a suna nan sun saka ku a cikin mukhaffafat a cikin ainihin plans ɗinsu Allah ya kiyaye to sai malam yake cewa summa bi juhudil ulama al mukhlisina allazina hazzaru min hadhihi al makida wa afsaduha wannan irin aqida ta su ta dabara a hada kai ta tarwatse ne da iznin Allah sannan kuma da kwazo na malamai masu tsoron Allah waɗanda suka yi ta tsoratarwa game da wannan sharri na makircin cewa a zo a hada kai to sai mu dawo kan maganar da malam yake sai ya ce summa innahu fi sanawatil akhira to a ɗan shekarun baya baya din nan wa ba'da fashli da'wati taqrib bayan tarwatsewar wancan kira da ɗan shi'a suke a zo a hada kai ra'ayinar rafida sai kuma muka ga ainihin wato ɗan shi'a tazharu bi wujuhi hal haqiqi sai suka rinka fitowa kuma da fuskar su ta haƙiƙanin gaskiya da gaskiya kun san da cewa suke su ɗan brothers ne su muslim brothers ne su ɗan uwa musulmi ne su jihadi suke so su adalci su kaza ko to daga baya kuma sai abin ya bayyana sai ce fi uslubin makirin jadidin da wani salo na makirci sabo mumassinatun fi rajulin majhulin wannan irin da'awar sai ta fito a cikin wani mutum wanda ba a san haƙiƙanin shi ba la yu'rafu lahu dhikrun fil ilmi ba a san wani bayani game da cewa shi malami bane fadda'a sai ya riya cewa annahu kana sunniyan wai shi da dan sunna ne wa anna allaha hadahu ila aqidatir rafdi sai Allah ya shirye da shi zuwa ga aqidar shi'a thumma akhadha yusahhihu aqidatir rafida shikenan kuma daga baya sai zo yana ta inganta aqidar ɗan shi'a wa yad'u laha yana kiran jama'a su taho gare ta wa yaf'anu fi aqidati ahli sunna wa yunaffiru an-nasa minha yana kiran mutane su bar aqidar ahli sunna kuma yana tsoratar da mutane cewa su guje ta hadha ma al-qadhi al-azim fi as-sahabati al-kiram wannan fa da'awai yana yin ta amma kuma yana mummunan suka game da sahabbai wa ramihum bil-kufr yana jifan su da kafirci والردّة عن الإسلام ده cewa sun bar musulunci وذلك عن طريق تأليفه جمعا من الكتب بصها في الناس بعد أن شحنها بالأكاذيب والأباطيل والدس والتضليل yace yana yin wannan da'awa tashi ne ta hanyar rubuce-rubuce da yake yi yana zubawa a cikin littafai kuma yana yada su a cikin mutane littafan da ya cika su da karerai da kazafi da makirci da batar da al'umma هذا الرجل شيوانا متو هو من يعرف باسم الدكتور محمد التجاني السماوي يتي شيني واندا أكسني دسونا محمد الدكتور تجاني السماوي وقد ذكر هو في حديثه عن نفسه أنه من تونس شيدا كان شيتي شيدا أسد تونيشياني وقد جاء على أغلفة كتبه تحت ذكر اسمه عبارة idan ya rubuta littafi a kasan littafin ga yadda yake sawa sai sa doctora fil falsafa wato yayi degree na uku a cikin falsafa min jami'ati Sirion de Paris a kasar Parisa ya ainihin wato yi PhD akan philosophy kaga ba malami bane akan philosophy yaje yayi PhD kuma philosophy menene shi ilimi ne irin na maguzawan girka da sauransu sai ce wa balagani shi malamin namu ad-doktor Ibrahim al-Ruhaili yake cewa labari ya zo gare ni annahu al-ana ya'ishu fi Belgium yana rayuwa yanzu a ƙasa ainihin Belgium ba'da an turida min Tunis bayan an kore shi daga ƙasar Tunisia wa kutubuhu hiya ga littafan nashi summa tadaitu la'an akuna ma'a as-sadiqina fas'alu la'an akuna ma'a as-sadiqina li akuna min as-sadiq ma as-sadiqina sai fasalu ahli az-zikri sai kuma ash-shi'atu hum ahli sunnah to wannan malamin namu jama'a har zuwa bara da muka baro aikin haji nake ce mishi kashi na biyu na rabbin ya fito yace a yana nan yana kan rubutawa dan haka wannan kashi na farko ne to wannan din nan da ko gan shi gaba ɗaya jama'a mun yi aiki akan shi mun saka shi akan internet ku je ku nema ina fatar an gane to dan haka ne wannan tambayar kaji tijani as-samawi ba ahli sunna bane dan haka shi kanshi malar ruhaili yace fadda'a sai yayi da'awa kamar yadda aka samu wani shek shehu daga Jos ya tafi Adamawa yace shi da shehu malami ne sunan shi shek shehu yaje wa'azozi ya zagi manzon Allah kakkab kasu so suna nan aurin to irin waɗannan ne fa sai ka ce eh da gaske musulmi ne shi kaza-kaza kana jinsu sai ka ce ina ba musulmi babu musulunci ta tare da shi ko a dare saboda haka wannan makirci ne ranar lahadin kana kama tashar NTA da KSTA da sauransu in duk fashin da ka gani sai ka ga an sa yinka Yusuf Garba wane ne Peter wane ne duk haka suke yi wannan makirci ne suka dauko shine irin makircin da kristocin suka dauko shine kuma in shi an suka dauko sai mutum ya ce shi da sunna ne amma daga baya ya ga barnar sunna ha ba ina wallahi wucenan baka san qur'ani bane baka san sunna ba ka daje an karantar da ku hayaniya da bankaura da guru da laya da rubutun sha duk wannan kafircin shi aka koya muku sai ka dauka shine sunna ba wannan ne wannan baguzanci ne zunzurutu irin na Abu Lahabi saboda haka iyayenka ba ahlus sunna bane ka tashi ka gansu ne suna bin wani addini daban dan haka yi maka sauki ka iya komawa me ka iya komawa ainihin shi'a saboda haka ku gane wannan jama'a ku kuma ahlus sunnan Najeriya abinda muke gaya muku wallahi ku tashi alfijir ya keto na sunna wallahi ku zama da gaske za ku yi ko kuma za ku zama munafukai to sai dai ku je ku register da shi'ar amma duk wanda zai bi sunna jama'a to lallai ya taho da gaske amma maganar kana bin sunna kana wani tsambare kana wani kaucewa kana wani abun nan wallahi ƙarya kake yi yanzu gari ya riga ya waye ko dai ka bi sunnar 100% ko kuma ka bi plan din da ake musamman ku ƴan kungiya da kuke cewa wai muna zagin malaman ku yau wata guda da ta wuce muka zauna da wani mai sarauta kalmar farko da yace yace ya gode Allah da Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana imani yace domin daga 99 da aka fara siyasa zuwa wannan lokaci yace mun ga wasu irin malamai waɗanda ba mu taba jin irin su ba a duniyar Najeriya waɗanda suka goya wa azzalumai baya duk abin da azzalumai suka yi sai sun jawo ayoyi da hadisai sun yi justifying wannan abu kalmar da ya faɗa kenan dan lauya ne ya amfani da wannan kalmar ma'ana sai sun nemo aya da hadisi da ba ta gaskata zaluncin da duk wani azzalumi yayi su ya yake ishara yana ishara zuwa ga malaman ku ne da shugabannin ku to yanzu kuma ana nan ana kokarin lankwame ku gaba daya ku ƴan kungiya wadancan kam dama sun riga sun zama ƴan dariku izala bush kam sun zama dariqa falatas al'anhum yanzu ku na kadunan da kuka rage ana ce muku ga idda sunna take kuna cewa ku ba za ku bi albani ba wai albani albani ya isa abishi ne duk duniya ba wanda isa abishi sai muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma sai suna batar da ku suna cewa zo da za su bi albani ba mu ba abin da zai samu ba albani wa za mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke bi hanya ce ta hada mu da albani saboda haka sai suna batar da ku da wannan to kun ji yanzu cinikin ku ake yi ana nan ana wannan cinikin za a watsa ku ku zama me in ba haka ba ku rinka sa su su ne muku wa'azi akan shi'a mana in an zo wa'azin kasa ko na jiha ko na mako ku ce su rinka muku wa'azi akan shi'a mana amma sai in mu ne muka zo sai ku ce shi'a kuke so ayi wa'azi me yasa ba ku gaya malaman ku ƴan kungiya to Allah madaukakin sarki ya kiyaye to jama'a kun ji dai na dan tsaya ne ne bayani akan wannan dan haka mai neman bayani game da Tijjani As-Samawi kaji sannan kuma kar ku manta na maganar littafin Dr. Ibrahim Jalal da nayi ina fatar mun gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai mu koma mu ci gaba da karatu a cikin jami'u bayanul ilmi ko jami'ul ulumi wal hikam sai malam yace wa min zalika na daga cikin nasiha wadda take wajiba akan malamai bayanu ma sahha min hadisin nabi sallallahu alaihi wasallam bayanin hadisan da suka inganta daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikin da su imamu maliku suka rinka yi kenan jama'a suka rinka tace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da ya zama garin tace hadisai imam malik ya ga hadisan ɗan shi'a da suke kokarin shigo da su cikin ahlus sunna suna da yawa kuma binciken shi ya gano mai cewa daga kasar iraki ne lokacin ɗan shi'an iraki suke bugo waɗannan hadisai sai ya ce wa iraki darud darbi gidan bugo hadisan ƙarya kamar yadda za a ce gidan bugun kuɗi to in dai hadisin ƙarya ne to iraki za ka samu shi daga nan abdullahi ibn mubarak saboda kokarin tace ingantattun da waɗanda ba ingantattun ba wata rana wani ɗalibin shi ya ce ala gafarta malam irin wannan aiki da kake mana na tantance hadisan nan in ka mutu waye zai ci gaba da yi sai ya ce ya ishu la hal jihadu ba za a samu ƙwararrun malamai insha Allah za su yi ta rayuwa su ne muku wannan bayanin ba za a samu waɗannan malaman ba sai in ɗalibai sun tashi sun yi karatu in ɗalibai suka ƙi tashi su yi karatu su gaji malaman malamin na mutuwa sai a ce makarantar ta watse ina fatar an gane. Da haka sai yace wa ma lam yasihha minhu bi tabyin hal ruwatihi wa man tuqbalu riwayatihi minhum wa man la tuqbalu, sannan da kuma bayani akan hadisan da basu inganta ba ta hanyar bayyana halayen waɗanda ya halatta a karɓi riwayar su da kuma waɗanda basu halatta a karɓi riwayar su ba. Ina fatan mun gane. Wa bayanu ghalati man ghalata min thiqatihim, da kuma bayyana kuskuren wanda ya kuskure daga cikin amintattu na su malaman. Malaman hadisi duk suna wannan aikin. Wani amintacce ne sai ya kuskure a cikin hadisi, sai malamai su ce duk da amintacce ne wannan kalmar da ya ruwaito kuskure ce. Annabina tuqbalu riwayatuhum, waɗanda dama ana karɓar riwayarsu amma sai aka samu wata rana sun yi kuskure, kasantuwar dama an saba karɓe, yau in ya kuskure ba za a ce to a kau da kai ba, sai a ce a bayyana kuskuren, ba suka bace gare shi, gyaran addini ne. To wannan aikin jama'a sunnatun min al-awwalina wa qalilun min al-akhirina, an samu jama'a da yawa daga cikin malaman da sun kware a kai, amma yanzu ku ƴan kaɗan ne, kamar yadda al-Imam Abdurrahman ibn al-Jawzi ke cewa wa qad kanu idha uddu qalila, yace a da malaman hadisi ƴan kaɗan ne, fasaru al-yawma a'azza min al-qalili, a yau kuma sun fi kaɗan ɗin kaɗan. To me yake faruwa? Ɗaliban ne suke da sakaci, kowa ya shantake ba zai je koyi ilimin masalan hadisi ba, saboda ilimin yana da wahala, ilimin yana da faɗi, yana buƙatar kai karatu ka watsar da hayaniyar duniya da shashashan babbalina da Ibn al-Jawzi ya kira a cikin Sahihul Khatir, ka tsaya ka natsu kai karatu. Su kuma ɗaliban sun ga ba za su iya wannan ba, don haka ne sai ilimin ya zo sai ya ƙaranci jama'a. Amma ba haka ba, me zai sa a ce malaman hadisi sun yi ƙaranci shekara 800 da ta gabata? Ibn al-Jawzi ke wannan magana. To a yau fa sai ka je ka samu gari guda jama'a babu malamin hadisi, har ma sai ta zama saboda ma ba a ba taɓa ganin malamin hadisi ba. In aka samu wani yana karanta musu Riyadu Salihin sai su ce malamin hadisi ne, in aka samu wani yana karanta musu Bulughul Maram sai a ce malamin hadisi ne. Ma'ana an kasa gane waye Riyadu Salihin ba littafin hadisi ba ne, Riyadu Salihin littafi ne na wa'azi, littafi ne na wa'azi na mau'iza, littafi ne na tahzib. Bulughul Maram ba littafin hadisi ba ne, littafin fiqhu ne. Menene littafin hadisi? Shine kamar Sahihul Bukhari. To kaga wannan sai ka je ka koya, an ba haka ba to sai ka bude ka ce ah to ya ce Riyadu Salihin ba littafin hadisi ba ne, wannan me a ciki? To ba hadisi ba ne, to sai ka je ka koya shi kansa, sannan ma baka san littafi kazan. To kuma ɗalibai gaskiya so suke kawai kwana biyu zama babban malami ya kosa, saboda haka ba karatun ne dame shi ba. Malamai sun yi wannan aiki na tacewa, a ƙarƙashin haka al-Imam al-Bukhari ya mana wannan aiki jama'a. Imam al-Bukhari sai da ya shekara 16 ko fiye da haka yana aikin tace hadisai, ya tara mana su a cikin wannan littafin nashi. Imam Muslim haka, Ibn Hibban haka, Ibn Khuzaima haka, Hakim al-Mustadrak haka, waɗannan malaman duk sun yi aiki ne don su tace ingantattun hadisai. Amma tare da haka sai da malaman duniya suka zo suka kasa aikin waɗannan a faifai, suka duba sai su ga waɗanda suka yi gandakatar su ne Imam al-Bukhari da Muslim. Sauran akwai hadisan da suka ce sun inganta ba su tabbata ba, kamar Ibn Hibban, kamar Hakim, kamar Ibn Khuzaima, kamar Ibn Sakan da makamantansu. Don haka jama'a, aikin tace hadisai a ce wannan ya inganta wannan bai inganta ba, aiki ne da malamai tuntuni suka san cewa wannan wajibi ne kuma nasiha ce. Har kuma zuwa zamanin yanzu al-Imam Shu'ba ibn al-Hajjaj ya waye gari ya ganshi cikin ƴan bid'a masu ƙarancin ilimi, sannan kuma sai je karatu wanda ya shallake malaman zamanin shi ma. Dan wallahi sai bayan rasu al-Imam Shu'ba da wajen shekara 200 da aka zo aka binciki aikin shi, sai aka gane ai yayi karatu ne, karatun da ya shallake malaman zamanin ma. To dan haka kaga malaman ma ya shallake su. To ina yake magana kuma jahilan? Dan haka sai suka yi rikici da shi har ya mutu ba su fahimce shi ba, bai fahimce su ba. Kamar a ce misali, duk ƙauyen ku primary suka yi, duk wani dan boko da zaka ji ana namiji uban ƴan boko, to ya kashi primary 6 ko primary 7, sai kai ka je har ka yi PhD a ABU sai ka dawo ka je ka yi digiri uku kaga malaman ma ba su taba ganin inda ka je ba dan dan primary ya taba ganin ma jami'a ne bai taba shiga ba ne kai shi to sai zama kai a jami'a amma sai da kai put ka kure to ka dawo kauyen ka zauna har ka mutu rikici za ku yi da su to shi uba abin da ya faru kenan in ya zauna a masallaci in malaman suka fara jawo hadisai sai daga hannu ce waɗannan hadisan ba daidai bane ya ce ba daidai bane sai masallaci ya hargitse a ce shi uba tu kana da hankali kana ganin malamin nan rawanin kanshi ya kai kantin kwali ka ce kace wannan kaza kaza kana sai to sai nan da nan sai fada to sai ga ya zai yi ba yadda zai yi sai zaman shi in sai gama hayaniya sallah dai zai bi su sai dauki bakin gauri sai zo kofar gidan shi sai rubuta hadisan sai ya karyata su anan tunan ma kuma malaman sai su ga kanshi uban nan fa ya rike mana wuya shine wata ran an sako sallar juma'a suka ce duk jama'ar gari a je gidan shi ubatu kowa ya jifa gidan da dutse aka yi ta jifa sai da aka cika zauren gidan shi da dutse bai fito kawai sai yara su kakkabe su tafi haka shikenan haka nan muka samu kanmu zamu zo masallacin izala zamu yi sallar juma'a da sun gamma a zaune sai ka ji mutum ya ce to zamu kawo hadisan mu kada dai wani ya ce mana bace inganta ba yaya mai zafi ka tsorata ne dama baka shirya ba ma'ana baka da tabbas akan malantarka billahi allazi la ilaha illa huwa ku zakaratun nan da muke jama'a wallahi alazimi ko ina aka aje mu zamu iya ko gaban waye muryar mu ba za ta canza ba insha Allah saboda muna da yakinin abin da muke fadi mun iya ba alfahari bane sannan kuma ba ma shakkar wannan kasar ko ina ka kai shi tun daga duniya har lahira sai sa kuka ga in muka gama ba a editing sai mun cika kasar tap sai mu ce kuma ka kai wa kowa a duniya tunda nake ban taba editing kasar dina ba in yi kasar yau zai rage wata magana a duk kasar din da na faɗa a je a yada shi to abinda muke cewa jama'a wannan matsala da malam yake bayyanawa kun ga littafin nan da nazo da su to nazo da su ne kadai dan in fadakar da ku akan aikin da malamai suka yi akan tace addini ta wajen ingantawa ko rashin ingantawa na hadisi har aka zo kan zamanin nan da aka samu bijimin malami al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yazo ya zauna ya rubuta littafin Silsilatul Ahadith As-Sahiha yazo ya zauna ya rubuta littafin Silsilatul Ahadith Ad-Da'ifa waɗannan tafai baki ɗayan su da sauran tafan shi akan tace hadisai ne kamar yadda a cikin fiqh Al-Qali Abubakar Bahmud Gumi ya ci kyautar duniya baki ɗaya kyautar sarki Faisal ta fiqh Abubakar Gumi ya ci ta ma'ana in dai fiqh ne a wurin Gumi to sai dai kuma na lahira amma na duniya dai baki ɗaya to kat an rufe Nasiruddin Al-Albani kuma sai da ya ci kyautar hadisi ta duniya ta sarki Faisal baki ɗaya shi ma an tabbatar cewa duk duniya an sallama ya iya kai kana nan ƙauyenku ina fata an gane baka san menene duniyar ka take ciki ba kana cewa waye Albani je ka je filin Arafat dan Allah ka sa lasifika ka ce waye Albani na lamunce maka mutum dubu za su baka ansa Arafat ita ce taron da sai dai lahira kuma ko to ka je Arafat ka ce mani Sheikh Muhammad Nasiruddin Ali Abu Abdurrahman mutum dubu za su baka ansa to kai kuma mu dawo mu ce man anta kai mana mai irabin kanka sai ka je mutum wai dan tsigigin yaro dan kungiya ta yaudare shi ta dora shi akan mimbari sai ka je na cewa waye Albani kai wallahi tallahi hawani yaka ta bujiraman malaman hadisi ina fata an gane jama'a nan da kuka gani duk aiki ne da malamai suka yi ku duba al-Imam Ahmad ibn Hanbali gashi yace al-ilal wa ma'rifatir rijal wannan littafin Imam Ahmad ya rubuta shi ne don ya bayyana matsalolin da ke cikin wasu hadisai da kuma sanin mazajen hadisi Imam Ahmad ibn Hanbali ya rubuta shi mujalladi hudu ne waɗannan duk na daddako muku ɗaiɗai ne don ku ga misali sannan ga malamin Imam al-Bukhari mai suna al-Imam Ali Abu Abdul-Hasan ibn Abdullah ibn al-Madini shi kuma yace ilmul hadisi wa ma'rifatur rijal wa tarikh matsalolin da ke cikin hadisi da kuma sanin malaman hadisi da kuma sanin tarihi gashi wannan littafi kitabul ilal sa'annan kuma al-Imam Bukhari da kanshi kaga littafin shi كتاب الضعفاء الصغير gashi nan Imam al-Bukhari ya tattara ainihin mutanen da suke masu rauni amma sai a takaice me yasa saboda yana da wani kafcecen littafi mujalladi 7 yana da wani mujalladi 5 to wannan sai tattara shi ta a takaice sannan sai kuma al-Imam an-Nasa'i kitab ad-du'afa wal-matrukina mutanen da suke masu rauni a hadisi da waɗanda aka yi watsi ba a karban hadisin su sannan sai Abdurrahman dan malan kai halin malan gashi الجرح والتعديل قاشنا الإمام الحافظ شيخ الإسلام الرازي عبد الرحمن تنجدا أبو حاتم وانا لتاف مجلدي ترني أكان كان كان كمزا جن حديثي قاشنا الدك دن أتبتر واي أكي كربي واي با أكربي فانا في ببمالني الإمام ابن حبان قاشي شكو ميشي كتاب المجروحين mutanen da suke da matsala a hadisi min al-muhaddisin daga cikin malaman hadisi ibnu hibban da kake ji gashi shi rubuta wannan littafi mujalladi 2 ne sa'annan sai babban malami al-uqayli shi kuma kitab ad-du'afa masu rauni waɗannan jama'a dukkan su misalai ne akan irin aikin da malamai suke sannan sai al-imam ad-darqutni kaga al-ilm al-warida fil akhbar an-nabawiyya matsalolin da suka faru a cikin wasu hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan littafin mujalladi 17 ne hanbi as-salafi al-majrin albani ne shi zauna yayi ta hakikin shi ina fata an gane wannan kenan sa'annan sai kuma ad-du'afa wal matrukin gashi ad-du'afa wal matrukun na al-imam ad-darqutni har wa yau dai darqutni zauna ya sake yin wannan sannan sai kuma al-imam az-zahabi yace mizanu li'tidal fi naqdir rijal yace ma'auni na gaskiya wajen kanikancin mazajen hadisi wani an ce ya iya bai iya ba wani ko bai iya ba ashe ya iya gashi nan akan haka ya rubuta sannan zahabi yanzu ya sake cewa man tukullima fihi wa huwa muwaffaqun aw salih al-hadis mutanen da aka yi magana a kansu aka faɗi muguwar magana a kansu a halin mutanen kirki ne ko kuma ma hadisansu ingantattu ne gashi nan imam az-zahabi sa'annan zahabi bai gaji ba afwan sai ibnu hajar mai bulugul mara sai zo ya dauki wannan littafin na imam az-zahabi wannan mai suna mizan din nan sai zo ya mishi sharhi sai ya sa mai lisanul mizan mai bulugul mara gashi mujalladi 9 ne waɗannan duk littafai ne da ake magana akan za a karɓa ko ba za a karɓi hadisi ba sannan sai gashi kuma nihayatul ittibab bimarruya min ar-ruwati bil ikhtilaf mutanen da suka samu matsala a ƙarshen rayuwarsu sai da aka ba aka ware su da ana karban hadisi wurin shi sai gidan shi kama da gobara sai wani ya samu matsala sai matan shi ta rasu sai ɗan shi ya rasu sai kuɗin shi suka ƙare saboda haka sai ya samu matsala sai kaga duk gashi an tattara gashi a wannan littafin gashi nan malamin da ya wannan littafin babban malami ne gashi al-Imam Burhanuddin Abi Ishaq Ibrahim gashi nan shine wannan littafin sa'annan sai kuma ga wani shi ma makamancin haka yace al-kawakibun nayyirat fi ma'rifati man ikhtalata min ar-ruwati thiqat wadanda suke amintattun masu riwaya ne amma suka samu matsala karshen rayuwarsu gashi nan sai da wannan babban malamin yazo ya ainihin yi littafi akan su al-Imam Ibn Hayyan waɗannan jama'a duk baki ɗaya don kusanciya malaman hadisi sun tsaya sun yi aikin amanar da yake a kansu ya rage waɗannan tafan suwa ake jiran su karanta ahlus sunna ku za ku karanta mu dai kuma kuna sharri ga wannan ilimin kuna sukan mu dan mun yi mun zo za mu karantar da ku dan kuna ganin in aka ce sai da wannan ilimin za a yi malanta to ku za a cire ku daga sahun malanta ba ku sani ba a daidai wannan lokacin ku ne wa ahlus sunna damage ne saboda matsalar kanku shine yanzu aka zo aka ce jama'a za a karantar da medicine to ba ni daga cikin waɗanda za su iya karantarwa to madadin in ce to wane zai iya wane je ka wane zaka iya wane je ka sai in ce wannan abin shirman banza ne sai a waye gari an ɗauki fatawata tunda na ce shirme ne nan da shekaru 20 sai a nemi ina likitoci suke sai a ce babu likitoci sai a ce dan san da za a karantar malam wane ya ce shirme ne abin da ya faru da kungiyar izala kenan jama'a in ba haka ba lokacin da muka taso nan muka je ba san ina muka je muka yi karatun nan ba amma dai kowa san iya mu ba malamai bane an san ko da malamai ne ba a gado an san cewa babu kasuwar da ake zuwa a je a siyo karatu da aka zo aka gamu da karatun nan mun je muna karantarwa sai aka yi ta suka akan abin don haka mafi yawancin waɗanda suka karɓi wannan suka tun shekaru 20 da ta wuce sai wanda su da jama'a sai suka ja da baya to lokacin da kuma abin ya zo ya bayyana lallai fa sai da ilimin nan tafiyar musulunci za ta yi sai wani su da ɗaliban su ba su cikin sahun tafiyar saboda mai saboda sun cuce su sun yi musu jafa'i yanzu kamar waɗannan ne da suke cewa kar ku je ku karanta medicine ko pharmacy ko no kar ku je ku yi karatun boko nan da shekaru 20 za a zo tafiyar da ake yi babu su a ciki kenan ina fatan kun gane domin san da kake cewa kar a yi karatu kaza saboda sharri ne da kai da mabiyanka ba za ku yi ba kenan to lokacin da shekara 20 ko 30 te kuka gane kuskuren wannan fatawar za ku iya istidraki za ku iya gyara abin da ya kubuce muku ba zai gyaru ba saboda haka ku matasa da ake zaluntar ku cewa wannan ilimi ta yadda shi rikici ne me yasa ba a ce muku ta yadda ilimin medicine ko kuma me yasa nahau da sarf da ake karantar da ku ba a cewa rikici ne ku watsar da bagangamin waɗannan ku tashi ku yi karatu matasan duniya suna can suna rubuce-rubuce suna karance-karance suna koyo a halin Allah ya muku baiwa za a zo a karantar da kai abu da yaranka wani dan Afghanistan da na haɗu da shi ce babban larurar da yake fama da ita bai gama kwarewa da larabci ba kuma an turo shi daga ƙasar su ya zo ya koyi karatun hadisi dan haka in aka zo ana darasin matsalar wani lokacin yace sai ai darasi sai ai kamar minti 30 bai fahimci ma akan me ake magana ba saboda bai gama kwarewa da larabci ba dan Allah kaddara al-Imam al-Baghawi yana nan wanda shi ma dan Afghanistan ne in ya zauna zai karantar da su ba da yaran su zai karantar da su ba الامام ابن عدي الجرجاني وند ربوتا بنزو ده لتافين شي مجلدي 8 ني اكن ضعفاء ده يارن سي aka koyar da shi musalawul hadith amma har yakai yakai da rubuta wannan littafin wannan shine revolution din da muka zo nake yanzu mu zo mu karantar da ku ilimin hadisi bane da Hausa mu karantar da ku ilimin tafsiri da Hausa amma kuma muna koyar da ku larabcin amma saboda me ilimin ne muku saukin fahimta ina fatar mun gane yanzu taro ne muka je muka yi a Bauchi wani lokaci ba da dadewa ba akan cewa kowa Allah ya yi mai baiwa a wani fanni na karatun boko ya zauna abin da ya sani ya juye shi da harshen Hausa dan a waye gari nan gaba da Hausa za a iya kafa jami'ar da za a karantar da waɗannan abubuwa don su yi sauƙin a koye su mutanen India da Chinese zuwa suka yi America suka koyi ilmomin computer da suka je sai suka juya suna karantar da ƴan boko a karantar da su kwamfuta da turanci waɗanda ba ƴan boko ba sai a karantar da su da Hausa da India sai a karantar da su da yaransu ku je ku ga yadda India da Chinese yanzu suka haɓaka suka ci gaba a cikin harkar kwamfuta to anan mu in mun zo za mu karantar da ku shubha ta farko sai malaman naku sai su ce muku mu su waye mu ba kowa bane ita ce amsar mu mun faɗa da kanmu mu ba kowa bane amma kuma shi wannan da yake cewa shi kowa ne yazo ya karantar da ku waɗannan abubuwan tunda yanzu sun waye gari sun zama baruriyatul haya sun zama dole a rayuwa kuma mu da muka zo muke karantawa ce mu ba kowa bane to shi da yake kowa yazo ya karantar da ku mu kan dama ba kowa bane ba ƴaƴan kowa bane amma shi da yake kowa dan kowa yazo ya karantar da ku saboda haka ahlus sunnah Najeriya wallahi waɗannan ne ya gusu ne muku cikin da babu ubani shine ranar da za ku haifi ran nan za ku yi ya laitani don haka kar ku sake ya zama ba ku shiga kun an buga da ku kun yi gogayya a cikin wannan harkar ta ilimi ba ka je ka ga duk abubuwan da za ka ga ana tattaunawa game da harkar ilimi sai ka ga cewa me yasa babu Najeriya duk abin da ya zo sai malaman su ce kada a shiga kada a shiga ilimi ne sai su ce kada a shiga kada a shiga shikenan ba za su karfafi mutane ba ku je ku shiga a je a kira yalla bai dauki nauyin yara ka za su tafi kaza a'a wai su abin da suke tsoro shine me in kuka shiga kuka je kuka yi karatu bayan su sun yi stepping aside sun koma baya in kuka dawo za ku zama musu matsala shi ne fa kawai wato matsalar kansu ce su abin da suke tsoro kada daga baya ku san abin da ba su sani ba jama'a su koma gare ku dan haka da ka taho ka sai suke to kai hankali fa wallahi ba da gaske suke ba wai tsoron da suke zaka waye gari ke zama jama'a sun karkata gare ka su kuma fa an watse musu ko ba a watse musu ba ai shekaru za su watse musu wata rana a neme su a rasa to in ba su yadda ɗan baya sun yi ba sun cuci al'umma kenan jama'a sai a ce babban malami ya kwanta ya mutu sai a ce shikenan makarantar ta mutu al-imamu Muhammad ibn Zaid mutu yayi dalibai suka ce wa Abu Hanifa ta shika hau kujerar shi ka ci gaba shine Abu Hanifa sai zama ya rayu har ake ga shine malamin makarantar amma shi ma dan makarantar ne me yasa saboda an saka musu jiki ku tashi ku yi karatu amma a Najeriya sai kaga duk majalisin da malamin ya mutu sai kuma a ce to a sake komawa gari kaza a je a sake dauko malami wannan ba sharri bane wannan sharri ne jama'a Allah ya kyauta mu koma mu ci gaba da karatun Jami'ul Ulumi wal Hikam magana dangane da nasiha الإمام الحافظ ابن رجب يتي ومن أعظم أنواع النصح أن ينصح لمن استشاره في أمره دقا تكن نصيحة ما في جرمة يتي مسلمية نصيحة قوان ديني مشاورة شقونا الأمر وديزو يتي مكا ناسو نكاسو انتيني نكيني من شاورة بكا وينا دقا تكن نصيحة ما في جرمة كركها انتيش جماعة كركها انتيش دون والله العظيم جماعة الله gabana ya faɗi sadda wani ya faɗi wata magana wani ne ya zo yana neman don Allah tun da mun san Dubai ɗin nan mun daga me ya kamata ga kuɗi yana da su yana so ya rinka zuwa kasuwanci Dubai sai na ce mishi wannan harka mai sauki ce kwanakin nan dai cikinmu ba wanda zai je amma ga wani aminunmu zai je bari a haɗa ka da shi amma muna baka shawara kaga kaza ana samun riba kaga kaza ana samun riba ashe sai wani aboki na ya mutu a zaune wannan na tashi ya tafi an shirye ga ranar da za a hada shi da wani a tafi sai ce ya kake mana haka ai sai ka lalata mana kasuwa ya in kowa ya san sirrin kasuwar nace a mu ahli sunna ne ci kasan mu ba mu da bakin ciki sai kuma ya turus wata irin musiba ce wannan jama'a wata irin musiba ce mutum ne zai ce yana neman shawararka zai yi kasuwanci kai kuma ka san kasuwancin da kake yi yana da riba wa an nasiha ta musulunci sai ka ce kaga ina yin kasuwanci kaza ina samun alheri zo mu je ka shiga ina kai kaya gari kaza da gari kaza to na bar maka gari kaza kai ka rinka kaiwa wallahi ba za ka yi tsiya ba insha Allah amma jama'a wallahi alazim bara na ga wani bakin cikin wanda ma yafi wannan ban mamaki kayan aikin nan na da'awa da na je jama'a na ga wani shago suna siyarwa a Makka naje nasiya sai dai tabga wa malamai da naga sun zo aikin hajji waya cewa ga kayan aikin da'awa ku zo ku siya kaza 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 sai wani malami ya zo da ya siya sai kuma ya kira ni gefe guda amma da Allah akarma kallah ya kamata a daina gaya jama'a saboda wani in an koma Najeriya daga ni sai kai ne za mu mallaki wannan nace a'a nace wallahi mu ne gidan manzon Allah bai koya mana haka mun ga alheri za mu yada kowa ya zo ya sani jama'a ku ji irin wannan musiba mutum ne nemi shawararka ran nan muka kawo nan muna karatu muka ce da wani zai zo ya ce maka algafatta malam ni dai daga Bauchi na zo karatu ko kuma daga ina ne na zo ina so kuma zan yi aure a nan nace in dai kana so ka zama ahli sunna na gaske sai zama kana da wata wannan yarinya saboda nagartatta kai shawarar zaka aure ta to ka kwaikwayi ansar ka ce to akwai wata budurwa ni din nan da zan aure ta saboda ta iya kaza tana da kaza tana da kaza amma tunda dai Allah ya ce wa yu'firuna ala anfusihim walau kana bihim khasasa to zan nuna maka ni salafi ne kazo in hada ka da yarinyan nan kai zaka aure ta zaka iya haka salafi addini ba ibada ce kawai ba hadda mu'amala hadda akhlaq sai ka zo mutumin kirki sannan Allah zai karba addinin ka ba sallaka ba kawai ka sowa kanka alherin da kake sowa wani nasiha ce wannan kar ku manta muna magana akan nasiha ne aka ce mutum ya zo neman shawarar sai ka bashi shawara in ka sani kanwarka ce yake nema uwa ɗaya uba ɗaya sai ya ce to yaya kake ganin halayenta ka san halayenta akwai matsala sai ka faɗi ka san alheri sai ka faɗi haka manzon Allah ya koya mana sallallahu alaihi wasallam maka koma gida ka ce ya kake kashe kanwarka kasuwa sai ka ce a mu ahli sunna ne da gidanmu ya umarce mu da faɗin gaskiya sahabiya ce ta zo ta ce wani ya zo zawarci na wani ya zo zawarci na manzo Allah ya ce wani talaka ne bai da komi ba za ki ci abinci ba yunwa za ki ta sha bai da komi wani kuma fa akwai abinci amma dukan mata yake yi kyan galabai ta kyan ce rabu da su aurewa ne manzo Allah yi haka sallallahu alaihi wasallam. Haƙƙi ne jama'a. Abdullahi malamin nan mai wannan littafin jama'a al-Imam Abdullah Ali ibn Abdullah ibn Madini, wannan sai da su Bukhari suka tambaye shi suka ce ala gafarta malam, mun ji wasu sun ce babanka yana da rauni a hadisi ba a karɓan hadisin shi. Sai jada kan yace gaskiya ne, abi da'ifun la ta'khudhu anhu, yace babana mai rauni ne, kakku karɓi hadisi ba gare shi. Ba kungiyanci a cikin sunna, ba mazhabanci, ba ɗariƙanci, ba yankanci, babu ƙabilanci, gaskiya kawai ita ce nasiha ɗin. In ku ka ji ba ka iya haka, to ka ɗauka cewa da sauranka a cikin addini. Zan yi muku sharhi zuwa wani lokaci akan waɗannan kalmomin jama'a. Addini ba ibada ba ce kaɗai, hadda mu'amala, hadda akhlaq, kasuwanci, aure addini ne, gaskiya da rukun amana addini ne, to sannan sallah da azumi addini ne, to sai ka haɗa waɗannan rukunai guda uku sannan kake yin addini. Amma ka koma ibada ce kawai ka ɗauka addini, mu'amalarka da abubuwan da ya shafi halaye wannan babu addini a ciki, ba ruwan Allah a ciki, to irin tiyorin kiristoci kake ɗauka. Ka duba kirista menene addini a wurin shi, shine kawai spiritualism din, ibadar kawai. Dan haka ranar Lahadi sai je ya tsaya gaban Allah ya shiru haka har da hawaye, in ya fito fa sai ya tsalle ya shewa, shikenan yanzu ba ruwan Allah da shi. Mu musulmi each and every bit of our life Allah yana da hannu a ciki, ko menene da akwai hannun Allah a ciki. Ya kamata jama'a ku gane wannan girman magana jama'a. Duk mutumin da ya zo ne mushawararka yace wani ina so in sai gidan nan naka, sai ka ce to ka gani dama dalilin da yasa zan sai da shi, to in damuna tai ne gidan ruma ce ke kama shi, ka faɗi gaskiya ka bayyana aibin shi. In aka zo za a auri ƴarka ka ce yarinyar nan ta iya hadda, ta iya kaza, amma kuma aljanuna buge ta, ka faɗa kuma mun buga ruqya, duk mai ruqya sama da ƙasa ba inda ba ai ba, ka faɗi gaskiya. Ita ce nasiha, ita ce sunna jama'a. In dai sahabban kuke koyo, to sahabbai haka suke yi. كما قال صلى الله عليه واله وسلم كما رد من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي اذا استنصح احدكم اخاه فلينصح له اذا ده daga cikin ku dan uwan shi ya nemi mai nasiha to yayi mishi nasiha din idan dan uwan ka yace wani kai min nasiha ba ni shawara sai ka ba shi shawara wannan hadisi kyakkyawan hadisi ne mun yi bayanin shi a baya insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu sannan sai yace وفي بعض الاحاديث اتكي وسو حديثي ان من حق المسلم على المسلم ان ينصح له اذا غاب نا daga cikin haƙin musulmi akan musulmi kai wa dan uwanka musulmi nasiha idan baya nan me ma'ana haka shi malai yace wa ma'ana zalika annahu idha fi ghaibati fi ghaibihi bisu'i an yansurahu idan wani baya nan sai aka ambace shi da wani mugun ambato to sai ka tsaya ka taimake shi wa yurda anhu ka kare shi daga wannan suka da ake mai wa idha ra'a man yuridu adahu fi ghaibihi